Sur VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalola Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Wasu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da jan hankali da tsohon shugaban Najeriya General Abdulsalam yayi ga yan aware su mai da wuka kube.
Kuma yanzu kacen kenan da za a yi ya za a yi. Mutumin Sokoto yana aure daga Kalaba. Mutumin Enugu yana aure daga Maiduguri. To ya wani kacen kenawa za a yi. Ni a nawa shawara. Zama ya kamata mu yi mu duba mu gani menene ya kawo matsala.
Shi ma asusun salama na duniya ya shiga unguwar Garki Abuja da sakon zaman lafiya.
In ana so a samu dawwammamen zaman lafiya to kowa ya kawo naji gudunmawa. Domin hikiman da ban da shi wani yana da shi, fahimtar da ban da shi wani yana da shi.
A jamhuriyar Nijar kamfanonin Hajji da Umrah sun fara shiri biyo bayan fara bude Umrah a Saudiya.
Kan masu sanyin Umrah, kan masu inscription ta zuwa Hajji. Kowa ya tashi haikan a tabbatar da abu. Mutane suna shauki cikin alhazan mu kusan mu ce mu kuma mu ba wanda ya karba. Kawai ta sai Allah kai mu. Ba wanda ya karba.
Muna da shirin adina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da yardar Allah da shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan a saurari labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Aisha Tusile. Bayan wallafa rahoton bidiyo a shafinsa na Twitter a safiyar jiya Lahadi. Cewa yana samun dadadin rahotanni daga likitocinsa shugaban Amurka Donald Trump yayi alƙawarin baiwa magoya bayan sa mamaki a wajen asibitin da ake bashi maganin COVID-19 jin kadanko shugaban kasan ya fice daga asibitin sojoji na Walter Reed a cikin motar sulke bisa rakiyar jami'an tsaron farin kaya a budaddiyar mota yana daga tuta ga taron jama'ar da suke a wajen asibitin Shugaban ya dan dauki takaitaccen lokaci yana dagawa magoya bayan sa hannu kana kuma ya koma bangaren shugaban kasa dake asibitin na Walter Reed inji mai magana da yawun fadar White House Jude Derry a cikin wata sanarwa to sai dai nan take wani likita a asibitin na Walter Reed ya kushe wannan abu da shugaban kasa ya aikata Dr. James Phillips, wanda shine shugaban magungunan annoba a Jami'ar George Washington dake Washington, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa motar da shugaban kasa ya fita a ciki na lullube da sinadarai da za su bashi kariya daga harin sinadarai masu guba. Watanni fiye da 6 tun barkewar annobar COVID-19, wasu jihohi a nan Amurka sun fara amfani da manhajojin yanar gizo da ke bayyana wa mutane ko sun yi mu'amala da waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar ba tare da an fitar da bayanan mutane ba. Shigowar wannan na'urorin na zuwa ne yayin da al'umma ke komawa harkokinsu. Fatan shi ne wannan fasaha za ta sanar da mutane cewa sun kusanci mai dauke da ƙwayar cutar kuma zai baiwa jami'an kiwon lafiya damar dakile yaduwar cutar COVID-19. Yanzu da fadar White House ke ta fama da barkewar cutar COVID-19, bukatar samar da hanyar fadakar da jama'a cikin gaggawa ta karu. Abu ne da ake kan gwadawa nan da wani lokaci, amma za a samu bambanci ne da na'urar? Ba mu da masaniya, inji Jeffrey Kahn, Director John Hopkins Barnard Institute of Bioethics. Wannan fasaha ce da ba a tantance ba, an kaddamar da ita ne a yanayi na gaggawa, haka za mu gane muna tafiya. A yayin da zaben Amurka na ranar 3 ga watan Nuwamba ke dada karatuwa, masu kada ƙuri'a da dama na amfani da damarsu wajen jefa ƙuri'unsu da wuri da kansu ko kuma ta hanyar aikewa da sako a jihohin da suka ba da damar hakan. A jihar Virginia, mazauna sun samu damar fara zaben tun ranar 18 ga watan Satumba, kuma akwai alamun kafa sabon tarihin fitowar jama'a. A wata cibiyar kada ƙuri'a a arewacin Virginia da ke wajen Washington, gundumar Columbia, jama'a sun soma fitowa tun da sanyin safiya, duk da cewa zaben sai nan da wata guda. Layi sai karuwa yake yayin da rana ke dada budewa. Kowa na sanye da takunkumin rufe fuska kuma ana kiyaye bada tazara. akalla mintuna 45 ne tsawon lokaci da ake jira. Ban yi zaton haka ba, amma layin na ja fiye da yadda nake zato. Ina da aiki yau, amma wannan yafi muhimmanci, saboda haka zan hakura in yi. Fitowar jama'a a zaben na 3 ga watan Nuwamba zai yi yawa sosai. A gundumar Fairfax, shugaban zabe Gary Scott ya ce bai taba ganin layi mai tsawo a cikin shekaru 24 yana aiki ba. ‘Yan sanda a birnin Minsk, Belarus sun yi amfani da tankar ruwan zafi wajen tarwatsa taron jama'a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar kinjinin shugaba Alexander Lukashenko a Lahadi ta 9 a jere. Akalla mutane 100,000 ne suka fito kan tituna a birnin a jiya Lahadi. Tunda shugaban wanda ya dade akan mulki yayi ikirarin lashe zabe da ake takaddama akai na 9 ga watan Agusta, masu zanga-zanga suke fitowa tituna akai-akai suna neman da ya sauka kuma a saki fursunonin siyasa. Lukashenko ya kafe akan shi ya lashe zaben da tazara mai yawa ta kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Duk da zarge-zargen da ake ta yi a gida da wajen kasar na cewa an tafka magudi a zaben domin ya zarce akan mulki. A ƙarshen makon, Belarus ta soke tantance 'yan jaridun ƙasashen waje. A makon da ya gabata, kungiyar ƙasashen Turai wato EU ta kakaba takunkumi akan jami'an Belarus kusan 40 da ake zargin su da sauya sakamakon zabe da kuma kame wasu masu zanga-zanga. Babu sunan Lukashenko a cikin jerin sunayen. Fushin jama'a ya karu game da kamen na 'yan zanga-zanga, inda aka kame fiye da 7,500 da karuwar farmaki da 'yan sanda su suke kai musu. An samu gano gawarwaki 7 a gundumar da ke kan iyakar kasashen Faransa da Italiyawa kusa da Nice a jiya Lahadi, bayan da ruwan sama mai yawan gaske ya kwashe gidaje da tituna a cewar jami'an kasashen biyu. 5 daga cikin gawarwakin an same su ne a arewa maso yammacin Italiya, da suka hada da 4 da ruwa ya kwashe zuwa gabar ruwa tsakanin Ventimiglia da Santos Silfrano al Mare kusa da iyakar kasar Faransa.
Yanzu lokaci ya yi na rahotanni da shirye-shirye. Za mu fara da rahoton Mustapha Nasiru Batsari daga Mina Jihar Neja kan jin hankalin da tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar ya yi ga masu rajin bangaren Najeriya su mai da wuka kube.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan fafutukar ganin an cire kasar Biafra daga Najeriya ke neman haɗa hannu da 'yan bangaren Ingilishin kasar Kamaru masu fafutukar ganin an kafa kasar Ambazonia. General Abdulsalam Abubakar, wanda yake zantawa da manema labarai albarkacin cikar Najeriya shekaru 60 da samun yancin kai, ya ce abin takaici ne ga masu irin wannan guri na ganin an kacaccala Najeriya.
Zancen cewa kowa yana so kacaccala kasar nan, kowa ya samu nashi, abin takaici ne mutane da suke wannan tunani. In muna dunkule, an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarshe. In muna tare, dole za a saurare mu, za mu iya sai da kanmu, za mu iya yin abin da duk zai amfane mu. Amma in aka kacaccana, to wannan ba shi ne. Kuma yanzu kacaccana da za a yi ya za a yi. Mutumin Sokoto yana aure daga Kalaba, mutumin Enugu yana aure daga Maiduguri. To ya wani kacaccanawa za a yi. Ni a nawa shawaran, zama ya kamata mu yi mu duba mu gani menene ya kawo matsala, har wani yana tunanin cewa shi a bashi tafiyansa. Ya kamata zauna a yi adalci, a tabbata kowa ya samu haƙƙinsa.
General Abdulsalam Abubakar dai, wanda shine ya mika ragamar mulkin Najeriya ga farar hula a shekaru 20 da suka gabata, ya ce abin takaici ne akan yadda wasu 'yan siyasa ke kashe junansu saboda neman mukami a siyasar.
Abin tausayi ne, abin takaici. 'Yan siyasa tara mutane su ba su makamai, su ba su kwaya, tura su suna tuani. Wannan ba daidai ba ne, kuma ya kamata iyaye, abokanai su yi kansu kiyamun laili, su ankara cewa fa tashin hankali ba amfana ba ne da kowa. In aka gama, aka zo aka yi fara lissafin da ya faru, waye mutu, waye ji ciwo, ai ba amfani. sabili haka siyasa ra'ayi ba dole sai ka tilasta mutum ya zabe ka ba, ka bar shi ya ra'ayin shi.
Siyasa dai ba da gaba ba, kuma zaman lafiya ya fi zama dan sarki. Wasu ma sun ce har sarkin ya fi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Har yanzu ga labarin zaman lafiya. Asusun zaman lafiya na duniya, wato Global Peace Foundation, ya shiga masarautar sarkin garki Abuja da Kupi domin karfafa zaman salama. Kamfen na zaman salama don karama ranar zaman lafiya ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada ya samu halartar masu sarauta, malaman addini, matasa maza da mata. Shamsiya Ibrahim na ɗauki da rahoton.
Fadar masarautar sarkin garki kenan, inda ya cika makil da shugabannin al'umma waɗanda suka amsa kirar masarautar tare da haɗin gwiwar gidauniyar zaman lafiya ta duniya. Reshen Najeriya, inda shugaban gudanarwa ta gidauniyar a Najeriya Reverend John Hayab ya ce sai kowa ya bada tashi gudumawar wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa, la'akari da taken taron wato iyali ɗaya ƙarƙashin Allah.
Muna so mu cimma burin kan magana na majalisar dake duniya da cewa mu yi aikin zaman lafiya tare, kuma mu gyara aikin zaman lafiya. Ba shi yi wa mai aikin zaman lafiya sai mu ware wasu, mu ce ko matasa ba su da abin da za su yi, ko mata ba su da abin da za su yi, ko wasu bangare na al'umma ba su da abin da za su yi. Irin wannan zaman lafiya ba ta dawama. In ana so a samu dawwammamen zaman lafiya, to kowa ya kawo naji gudunmawa. Domin hikiman da ba da shi wani yana da shi, fahimtar da ba da shi wani yana da shi.
A nashi bangaren shugaban gudanarwa ta yankin Arewa na gidauniyar a Najeriya, Sheikh Halliru Maraya, cewa ya yi.
Munan Najeriya wannan lokaci ya fi kowane lokaci da muke buƙatar zaman lafiya, domin yunwa bata san masoyi ba, bata san maiki ba. Muna fuskantar rashin tsaro a wurare da yawa, wanda ya sa manoma ba sa iya zuwa gonakinsu a wasu wurare. Amma wannan idan al'umma ita da ita, ma'ana musulmi da wanda ba musulmi ba, da wannan ƙabila da waccan ƙabila, suka yarda cewa uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da ƴaƴan Adamu da Hawwa'u ne, saboda haka mu yi zumunci.
Masu iya magana da na cewa idan an inganta rayuwar mace ɗaya, to tamkar an inganta rayuwar al'umma ce. Don haka mata su ma suna taka rawa a sha'anin da ya shafi zaman lafiya, a cewar wakilin mata a taron, Mrs. Felicia Jessa.
Mu iya gane da cewa mace wanda ake kira mace a cikin gida, idan ka nuna mata kauna, when you show her love, there is no way that she will not show love to everyone. Amma mace da za a je a cikin gida baka nuna mata kauna ba, a tsakanin. Domin na ɗaya, mace ita ce take lura da cikin gida, tana lura da iyali, most especially yara. Until our youth that are growing, if you don't show them love, you are bound to fail.
Daga ƙarshe dai, mai mace ba sarkin garki Alhaji Dr. Usman Dakofi ya yi kira ga masu hannu da shuni da su tallafa wa matasa marasa aikin yi a ƙasar, tare da jawo hankalin al'umma wajen ba da haɗin kai ga nasarar samun zaman lafiyar ƙasa baki ɗaya.
Yau rana ta yau din nan an zo ne an faɗakar da mu cewa zaman lafiya ita ce rayuwa. Saboda haka na nemi duka ba da haɗin kai, kowa ya koma gidajensa da ɗan ruwan a jawo hankalin jama'a.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Muryar Amurka ke sauraro don samun labaru masu sahihanci. A jamhuriyar Nijar, kamfanonin haji da umra sun fara shirin aiki biyo bayan buɗe umra da Saudiya ta yi daga cikin gida, inda watan gobe kuma lamarin ma zai shafi sauran ƙasashen duniya. Wannan lamari dai a rahoton wakiliyar mu Tamara Abadi daga Damagaram ya sanya masu haramar ibadar farin ciki.
Jin wannan labari ke da wuya, al'umma musulmi suka yi ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. To ko kamfanonin haji da umra yaya suka ji da wannan muhimmin labari na Saudiya?
Alhaji Usman Deje na Agence de Voyage, alhamdulillah wannan bayani da Saudiya ta yi, ko kuma ta riga ta yi ma tun da lokaci ya riga ya kai, dukkan musulmi ya ji daɗin wannan buɗe harami da aka yi. An ji wahala sosai, amma kuma Allah zai kawo saukinta. Bayan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bayan tsanani za a samu sauki a gaba insha Allah. Game da wannan tsaiko da aka samu, wannan iftila'i da ya shigo duniya gaba ɗaya, kenan abu dai na kowa da kowa
sai dai je Alhaji Abdullahi tiya agence Fasbir yanzu fatan mu farkon November da suka ce za su saki soran kasashe su shi ma muna fata Allah Ubangiji kai mu wannan lokacin ya tabbatar da mu a cikin waɗanda za a aikata wannan aiki tsari da Saudiya ta kashi tsari daban-daban wanda ya zamanto shine dokar wannan kabita ka zama lafiya kuma wannan dokai ba wani tsanani ne Saudiya ta ka ba a'a doka ce ta kare lafiyar mutum ta kare haƙƙin mutum wasu zo sun yi zubi sun biyo wasu amshi haƙƙin su sun ce mun dangana mun bara mu Allah
Malam Abdurrazzaq Shu'aib Ajansu Al-Falah lil-Hajji wal-Umrah labari ne mai dadi wanda tun lokacin da aka fade shi duk duniya cikin aikin nan namu kowa cikin farin ciki yake alhamdulillah rabbil alamin kunga bamu taba tsaye da shirye-shirye ba aje in kun je wayar da akai da mutanen da suka zo alhamdulillah rabbil alamin kan masu sanyin umara kan masu inscription ta zuwa haji kowa ya tashi haikan a tabbatar da abu mutane suna shauki cikin alhazan mu kusan mu ce muku ma mu ba wanda ya karba kawai ta suka Allah kai mu ba wanda ya karba kudin shi
a watan November nan mai zuwa ne insha Allah Saudiyar ta yi alƙawarin buɗe ma sauran kasashe yin umarar wanne ne shirin su a yanzu
shirye-shiryen da muka fara yanzu alhamdulillahi dama mutane masu buƙatar zuwa ziyarar manzo Allah da dakin Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta tuntuban mu kenan yanzu kuma faduwa ta zo daidai da zama
mun samu mutane da dama
eh alhamdulillah sosai ba ki ga fa suna ga sanan tari-tari wanda ba su yi ba ma kawai da wanda sababbi ne ga sanan wannan fasalkin masu zuwa umara ne
mu da mun ko lokacin da wannan kofin jizinafi ya zo shi kullun cikin shiri nake saboda kullun takarrar mutanen mu a haɗe yake ba mu taɓa jawa ba da aikin ba saboda me yasa yau da aikin da kake saman kai kakka taɓa yarra ka yi wasa da shi a kowane lokaci ka rike shi in yanzu aka ce ma farat ka huto a shirye kake kuma yanzu wannan mutane ne su ne za su ƙara sa shiri a kansu ko ba mu taɓa wasa da alƙawarin mutane da muka ɗauka ba
amma yanzu zancen da muke muku zancen wajen umara akwai mutumin mutuni yana Madina tuni ya ta yi duddubawa da tsare-tsare ya za a yi aikin umara kenan aiki ya tashi jajir alhamdulillah rabbil alamin
ko sun yi magana da shugabannin su ko kuma hukumomi game da wannan labari na Saudiya
insha Allah kamar su ko su shugabannin kamfanoni na aikin haji a gaba za mu zauna da su insha Allah kamar yadda ake son a tsare da tsara aikin da wuri
su kansu abin da kullun cikin jira suke kamar matsayin koho su ma lantsan sama ce dole sai an musu kenan yadda suke jira lantsan haka mu jiya jira lantsan da mu da su duka wannan al'amari yana wajen Allah subhanahu wataala
dangane da harakar koho wannan labarin suniyar manya na Saudiya in sun shigo wasu labarin daga ƴan kohokin ma suka aika mana ga yanda ake ciki ga yanda ake ciki duk su suke ba mu labari wasu
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
Amurka ke sauraro ga Binta Esero da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako za mu ci gaba da hirar wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja a Nigeria da kungiyoyin Young Ambassadors da ta Nigerian Northern Women Initiative dan jin yadda suke iya shawo kan hankalin mata da matasa dake cikin mummunar dabi'ar nan ta shaye-shayen miyagun kwayoyi. Masu sauraro barin sake mika ku ga Madina Abuja
to irin waɗannan yara da kuke hulɗa da su ta yaya kuke jin hankalin su su ma yadda da ku su bi umurnin ku
ai idan kika je ko ina sai kin bincika dole zaka yi aiki da wane ne traditional ruler sarkin wuri wane ne hakimin wuri in makarantu muka je dole sai ka samu izinin makaranta ai so idan ka zo yin magana yara sun san okay makarantar mu sun yadda da wayannan sannan okay za su yi mana magana sannan idan suka yi mana magana okay abinda suka fada eh to akwai gaskiya a cikin maganar da suke fadi because kar ka zo ka nuna musu idan ka nuna ma yaro eh amma wannan abinda ake bai da kyau you know wasu yaran za su nuna maka eh to kuna nuna mana bai da kyau ai wane ka zama da ya gama makaranta ya fito da 2-1 ma ai yana sha mun samu yaran da za su gaya maka haka nan eh to wane ka zama da yake baban shi ma mai kudi ne ai suna sha to me za ku gaya mana cewa bai so dole sai ka nema yanda za ka yi winning heart din su yadda mu muke jan hankalin su mafi yawa kin ga kaman mafi yawa idan muka je kaman yanda nace ne sai ka samu shugabannin kowanne wuri da ka je kai magana ga abin mu kungiyar mu ga abin da muke so shugabannin nan da su za ka yi aiki ba yanda za a yi ka zo gidan mutum ka ce za ka yi mishi iko
so an san ganku da shugabannin su sai su amince da ku
sai su amince da mu su yadda da cewa in kuma in kaman a ce in akwai wanda dama yana abin arziki musu wannan mutum da particular mutum sai ka neme shi tunda shi ma yana da wannan good suna yayi abin arziki a cikin community sai ka same shi su ma idan kai musu magana suna yadda da eh da abin da kuka kawo sai ku ji tare da su to mu ne kungiya kaza ga abin da muka zo da shi kuma muna son mu taimaka muku kuma idan suka ga da cewa yes mutanen nan da gaske suna son su taimaka mana din ne kun kawo akwai ni taimako da in ya taso me hukan ka kai shi wani wuri da bai kamata ba ka kawo musu kaga ka nuna ka tallafa musu akwai yaran da zaka gan okay eh to ni ai banda iyaye banda kowa eh yanda tadda rayuwa na
sai sa
eh ni kadai ne yawanci irin wayannan yaran suke sai ka taimaka musu muka biya musu kaman okay to me kake son kai
na
sana'a sai mu ba su in wanda ya ce a ni fa makaranta saboda gaskiya mun tallafa ma yara a gurin komawa makaranta kamar yanda muka je Kebbi zuru da inani akwai wasu local government da muka je to mafi yawa yara mata
ne
kananan hukumomi da muka je mafi yawa da taimakon shi ma dan majalisa na wannan gurin da muka je muka gaya mishi da abin da wannan matashin yake da shi kuma muna son mu taimaka ma yara especially mata saboda da muka je zuru din nan sai muka ji akwai naman ta sunan da suke kiran ma nasu yana da wani special suna da ake kiran shi kuma suka ce mafi yawa zaki ga lokacin Christmas lokacin sallah to lokacin ne zaki ga kowa ya tatal a cikin shi
ko suna da nasu abin mayen daban
akwai sunan ma da suke kiran shi ni sai da ma muka je wurin nan na fara jin wannan sunan
to bari zan dawo in ji wanne ne bari in zo ga dake da Joyce akwai mata da kika ce kuna horarwa a Bauchi da Gombe akwai waɗanda har suke dogaro da kansu a yanzu
eh to wasu gaskiya akwai waɗanda suka gama duba su da yawa wanda dai da nasu sana'o'in da suke ba wani abin kirki muka ba su ba suna yi daga gida mun wanda muka ga dai lallai sun sa ransu sun sa zuciyarsu su koya kuma sun koye shi sun iya tautan abin da keken dinki maka ba su so suna koya da shi a gida a hankali suna dan taimakawa rayuwarsu so jifa dai idan muka je da shike wanda suke ofishin mu na can Gombe da ita Bauchi kenan sukan je su duba irin kaman lokaci in muka ga lallai dai ba su ci gaba da wannan koma shan kayan mayan su ba sai a bar su haka sai ci gaba muke nemo wasu kuma kaman ta irin anguwa yawanci zaki samu irin uban anguwa din nan ne wanda talauci dai in kika shiga anguwan da yake zaki dai gansu haka wasu zama ki gansu bakin hanya suna nan a su ga yara wasu suna da yaro a baya wasu yaro a hannu yanayin dai ma inda suke tafiya da kuma inda ma suke magana zaki gane waɗannan fa zararru ne hankalin su ba ɗaya ba so ta haka ne muka samu idan muka gani mukan jawo su jiki kamar da ta faɗa kin san wato shi dan adam in baka jawo shi jiki ba ba za ka taba acikin abin da kake nema ba shi yasa
kuma kila ba ma zai yadda da kai ba
ba zai ma yadda da kai ba so irin dan 10-20 din nan na dan sayan magi waye din nan ah yaro gashi ka asi sweet ko ta cikin kananan yaran su ko su din ana dan ba su hakan nan yau in kika ba su gobe kika dan ba su za su yadda dake za ki ga za su bude miki ruwan cikin su za su fara ga yanki damuwan su
to jama'a ga lokaci fa yayi halin sa sai mu dakata a nan a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ni Binta Esero nake cewa huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau
baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya
jaridun din ne da jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi alawa da harin da aka kaiwa tawagar gwamnatin jihar Borno Professor Umar Babagana Zulo wanda ake zargin yan kungiyar Boko Haram suka kaiwa tawagar tasa a lokacin da yake kan hanyar zuwa garin Baga lamarin da kuma ya sanadiyar mutuwar sojoji yan sanda da kuma yan kungiyar civilian JTF sanarwar da kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu ya fitar a Abuja na cewa gwamnati ba za ta ci gaba da lamuntan irin wannan harahara ba tare kuma da yabawa da jajircewar gwamna Zulum a kokarinsa na kawo karshen harharan yan kungiyar Boko Haram sai kuma jihar Kaduna inda jaridar da sauran ta ce yanzu haka ana ci gaba da zaman jiran sunan sabon sarkin da gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai zai bayyana bayan da masu zaben sarki a masarautar Zazzau aka bayyana cewa sun zabi sunayen mutane uku domin ya zabi daya daga cikinsu tayi gwamna Nasiru El-Rufai ya bayyana cewa yana nazari akan wasu littattafai da wani video ya rubuta akan zaben sarkin na Zazzau sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aike da taziyarsa bisa rasuwar wasu mutane 23 na bar mota tankin mai ya rasa da su a garin Lokoja bayan ya ji firin murya Amurka daga Najeriya
wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Amurka tare da zama kawo ga kungiyar kasashen yankin Asiya da yake jawabi ta hoton bidiyo a taron kolin Amurka da ministocin kungiyar ASEAN sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce muradin mu na hangen gaba da kasashen yankin Pacific ya zo daidai ya ce Amurka ta jajirce ga kungiyar ASEAN a yankin Pacific da kuma tallafawa ci gaban kawayen mu na Asiya muna bada tallafin dala miliyan 89 domin yaki da cutar coronavirus a kasashen yankin Asiya cikin tallafin dala biliyan 20 da muka bayar a fadin duniya mun kai na'urorin da ke taimakawa marasa lafiya shan iska har 850 zuwa kasar Indonesia ana kuma tsammanin aika wasu 150 cikin yan makonni masu zuwa sai kuma na'urorin shigar da iska jikin marasa lafiya 100 ne za a aika kasar Philippines kamar yadda aka alƙawari Sakatare Mike Pompeo ya sanar da wasu sabbin shirye-shirye da aka tsara domin taimakawa kasashen Asiya karfafa mulkin su da kuma ci gaban su.
First, we're pleased to adopt the ASEAN US plan of action for 2021 to 2025 to guide our future engagement together in line with ASEAN outlook on the Indo-Pacific.
Yace da farko muna farin ciki karɓar tsarin ayyukan Amurka da kungiyar ASEAN na shekarar 2001 zuwa 2025 don jagoranta haɗin kanmu nan gaba tare da shirin ASEAN kan kasashen Pacific. Mu ma za mu kaddamar da kawancin Amurka da Mekong domin faɗaɗa alaƙar mu da kasashe biyar na yankin Mekong. Yanki mai matakar muhimmanci ga ci gaba da haɗin kan ASEAN. Muna farin ciki mu ma na inganta kawancin Amurka da ASEAN. Da bayanan shugabanni kan shirin ciyar da al'umma gaba da kuma mai gurbin shi da wasu sabbin shirye-shirye. Gwamnatin Amurka ta yi niyyar bayar da dala miliyan 5 ga sabuwar makarantar yara manyan gobe a kudu maso gabashin Asiya da Jami'ar Fulbright da ke Vietnam. Wannan ƙari ne kan sama da dala miliyan 13 da aka baiwa shirye-shirye ƙarƙashin shirin Amurka da ASEAN domin samar da ayyuka da inganta rayuwar mutane. Daga ƙarshe Amurka ta samar da sabbin hanyoyi domin taimakawa kasashen Asiya waɗanda ke fuskantar matsalar annoba. Hakanan kuma na nan gaba.
The ASEAN Public Health Emergency Coordination System through $1.5 million in funding from the State Department will increase ASEAN's ability to respond as a region to emerging public health crises.
Ya ce tsarin kula da harkokin lafiyar al'umma na gaggawa da taimakon dala miliyan 1.5 daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Zai kara wa kasashen Asiya damar tunkarar rikicin lafiya a matsayin yanki kuma a fili zai taimaka wajen kare annoba mai zuwa nan gaba. Mun kirkiro sabuwar hanyar raba kyawawan hanyoyin yaki da kuma fama da cutar COVID-19. Kuma ma'aikatar lafiyar mu ma na son ta kammala kulla kawance da bangaren lafiya na kasashen Asiya a hukumanci. Yana matuƙar alfahari da aikin Amurka na taimakawa kawayenmu na yankin Asiya a cewar sakatare Pompeo. Kuna iya dogaro da shi domin zai ci gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alikaya da ni jagoranci shirin, ke cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum.